بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna miƙa godiyar mu ga Allah ta'ala wanda ya kaddara haduwar mu yau 20 ga watan Sha'ban hijira 1447 wanda ya daidai da 8 ga watan 2 miladiya ta 2026 mun hadu a wannan masallaci wanda aka sa masa suna Sheikh Abubakar Mahmud Guni Gumi don tunawa da shi kuma mun haɗu ne don gabatar da nasiha akan wani mawdu'i mai daraja mai girma shine ahammiyati kafalatul yatim khususan fi shahr Ramadan ana mahimmanci taimakon maraya da daukan dawainiyarsa da ci da shi da abubuwa musamman ma a cikin watan Ramadan wayannan wasu ƴan uwa suka shirya wannan muhadara don ganin lokaci na Ramadan ya karato muna addu'a Allah ta'ala ya kaddara rayuwar mu zuwa wannan wata ya kuma ba mu lafiya da karfin halin da za mu yi ibada a ciki ya kuma fore mana ibada a cikin wannan wata mai albarka lalle mu sani ƴan uwa yana daga cikin mafi girman abin da ake neman kusaci da shi zuwa ga Allah mafi daukakar biyayya da zaka yi wa Allah da kuma mafi soyuwar aiki da dan adam zai zuwa ga Allah ta'ala shine malamai suka ce al ihsan ila al yatim wa kafalatihi wal atfi alayhi yace a samu kyautatawa zuwa ga maraya ko marayu da kuma ainihin daukan dawainiyar su da tausasa musu musamman ma a cikin watan Ramadan mai albarka wata wanda yake wata ne na rahama da gafara da yantawa daga wuta zuwa gidan aljanna wannan darasi namu za mu duba ita fuskoki kabaraka na farko menene matsayin maraya a cikin alkur'ani na biyu falalar daukan dawainiyar maraya na uku shine musamman kuma daukan dawainiyarsa a cikin watan Ramadan dan na hudu shine menene riba ko ainihin falala da dan adam zai samu ga mutumin da yake daukan dawainiyar maraya na biyar shine katima rufewa da roƙon Allah ya mana jagoranci to za mu fara da matsayi na maraya a alkur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ya gwada mana matsayin maraya a alkur'ani maraya shine mutumin da ya rasa uwa ko uba gabanin ya balaga duk mutumin da ya rasa uwa ko uba gabanin ya balaga shi ake kira maraya amma in mutum ya balaga to ya fita daga sahun maraici yanzu ya zama mutum wanda zai iya daukan dawainiyar kansa kuma ana ce masa maraya ne saboda me saboda ya rasa wasu kariya da hidindimu da iyayensa suke masa a lokacin da ba zai iya wa kansa komai ba. Lokacin da yaro yake karami babu abin da zai iya wa kansa. Daka shi sa idan babansa ya rasu sai a ce maraya ne shi. To malamin suka ce me yasa ake so a taimaki maraya? Don me yasa ake so a taimake shi? Abu na farko da suka faɗa a matsayin dalili wanda yasa ake so a taimake shi shine ya rasa ainihin gata da kuma mai ɗaukan ɗawainiya. Wannan dalili shi yasa ake so a shiga hidimarsa. Ya rasa gata, ya rasa kuma mai ƙarƙashin gatar wanda za su kula da shi, domin yaro yana buƙatar a kula da shi. Da kun ga wannan yana daga cikin abin da zai sa a ɗauki ɗawainiyar yaro a shiga hidimarsa, a yi masa ɗawainiya, a yi masa hidima, a shiga duk lamuransa. Ashe ya kamata lalle ya kwamu fahimci haka. Abu na biyu shine shiga ɗawainiyar yaro a lokacin da yake maraya yana taimakawa wajen gina tausayi da jin kai a cikin zukatar yara. Shi sa ake so iyaye da al'umma da sauran jama'a su dinga shiga al'amuran marayu, domin lokacin da ka shiga ka ɗauki ɗawainiyar wani ya taso ya gane cewa ba ma iyayensa ne suka tausaya masa ba, to yanzu ka gina wata al'umma wanda ta taso da me da jin kai da tausayi. Haka wannan yana daga cikin dalili. Al'umma ce da ake gina ta taso akan jin kai da tausayawa wanda duk za ta zo ta yi mu'amala da shi. Kun ga halin da muke ciki a yanzu, ba mu da ɗabi'a ta tausayawa, ba mu da ɗabi'a ta jin kai. Saboda me? Saboda kowa ya taso ba a cikin wahala ba, kowa babu wanda ya taimake shi. In akwai wanda ya taimaka maka ka taso cikin taimako, to ba za ka ki taimakon wani ba. Yanzu da muke tattauna da wani yaro ba musulmi ba ne, sai yake ban labari ya ce ba zai taɓa mantawa da wani soja da aka yi a garin nan ba. Ya ce mun lokacin soja yana Captain Sani Ahmad. Ya ce idan an zo bariki, idan suka zo wuke yan daga makaranta baya barin su zauna. Nan take zai ce mai dawo ku kaza ne, sai ya ba ku kuɗi iyayen kuma musulmi, sai ce kar ya same su a bariki. Ya ce mun yanzu ni na yi har PhD nake da shi. Kwanan da ya ce mun da ya ga ya yi ritaya, sai da ya kira shi ya chatin da shi yana masa addu'an cewa Allah ya sa albarka ya gama aiki lafiya. To wannan mutumin sai na masa tambaya, na ce yanzu kai in wani ya zo gunka za ka taimake shi? Ha, ba a mala. Ni ko yanzu wannan abin da aka mun ai dole in taimaki wani. To shi sa malamai suka ce yana daga cikin dalilai da yasa ake so a taimaki maraya bayan ya rasa wanda zai taimake shi, ga ɗawainiyarsa wanda zai taimake shi, wanda zai masa wasu al'amura. Sannan kuma ita kanta al'umma ɗin ana gina ta ne domin ta taso da jin kai da tausaya wa mutane. Wannan daga cikin dalilai da yasa ake so mu shiga cikin ɗawainiya ta yara ƙanana, musamman ma marayu. Daka gabar mu ta farko shine meye matsayin Alkur'ani dangane da ainihin maraya. Allah madaukakin sarki yana gwada mana cewa maraya a cikin Alkur'ani Allah ya umarne da a shiga hidimarsa, a kula da al'amuransa, a ɗauki ɗawainiyarsa, a taimaka masa, a tallafa masa, kada a bar shi haka kawai. Shi sa Allah madaukakin sarki yake faɗa, yake cewa a cikin Qur'ani yace kalla balla tukrimuna al-yatim. Allah ce ba haka ba, ba kwa girmama maraya. Ce da wannan aya mai take koya mana, ana koya mana mu dinga girmama marayu. Kar ka ga maraya ka jefar da shi, kar ka ga maraya ka ikula shi, kar ka ga maraya ka kasa shiga hidimarsa. Ana so ka shiga hidimar maraya, ka shiga ɗawainiya a kansa. Allah madaukakin sarki yana sake faɗa cikin wata aya cikin Alkur'ani cewa ammal yatima fala taqhar, kaga maraya karka ya kore shi karka masa ihu karka masa tsawa ka kore shi karka aine mai kaskantar da shi ka shiga cikin al'amuran sa ka taimaka masa ka shiga aine dawainiyar sa Allah ta'ala yake ga manzon sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace sahabban da suke kewaye da kai za su tambaye ka dangane da marayu wa yasalunaka anil yatama Allah yace kul islahu lahum khair za su tambaye ka dangane da marayu amma me ya kamata kai musu ka ce musu a kyautata dawainiyar su a kyautata hidimar su a shiga al'amuran su a shiga al'amuran su kar a bar su su zama abin tausayi a cikin al'umma da kun ga waɗannan ayoyi suna gwada mana gurbi da matsayi da martabar da maraya yake da shi a kan mutane Allah ta'ala yana gwada mana waɗannan don ya nuna mana asalin waɗannan halittu ko waɗannan yara da Allah ya sa suka zama marayu Allah ba ya mai da su marayu bane haka kawai a'a Allah ya mai da su marayu ne saboda yana so ya jarraba al'umar ya jarraba su yaran Allah yana so ya jarraba al'umar ya jarraba su yaran shi sa malamai suka ce abu na uku da yasa dole a shiga hidimar maraya shine ainihin mai akwai jarrabawa da Allah yake wa al'umma idan yau aka mutu aka bar wani mutum to an jarabi wannan al'ummar musamman ma in karami ne Allah zai duba ya ga za ku shiga cikin al'amuran waɗannan yaran da aka bar muku ko za ku bar su Allah zai duba ya ga za ku tausaya musu ko za ku yi watsi da su daga dole mu ƴan uwa ku dinga kula da me da ɗawainiyoyi na yara musamman waɗanda suke marayu kar mu dinga kauda idanu shi sa Allah maɗaukakin sarki da yake siffanta waɗansu masu biyayya kamar yadda ya zo cikin suratul insan da yake siffanta wasu masu biyayya sai yake cewa me wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira wayannan bayin Allah suna ciyar da abinci a miskinai marasa shi wa yatim da marayu wayanda suke cikin karkashin ainihin mai rashin kula babu uwa babu uba koko babu uba sai uwa ko kuma babu uwa sai uba duka wannan mareci ne amma mareci yafi karfi idan babu uba to amma idan aka ce babu wannan to akwai mutanen da suke shiga dawainiyar irin waɗannan mutane sai Allah ya siffanta su a cikin matsayin me su al-abrar ne bayin Allah ne na kwarai bayin Allah ne masu biyayya bayin Allah ne masu kyautata tsakanin su da shi sai yake ba mu labari irin abin da suke yi ɗaya daga ciki shine wa ita'imuna ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira suna dafa abinci su ciyar da miskinai bayan miskinai su ciyar da marayu bayan marayu su ciyar da mai ƴan fursuna ko waɗanda suke cikin halin kaka na kai su ne asirai waɗanda aka kama su saboda wani laifi da suka yi malam yace fa hadhihi al-ayat tadullu ala dalalati al-wadhiha ala anna ikramal yatim min sha'a'il al-iman wannan ayoyi ko wannan aya tana gwada mana cewa lalle dalili ne cikin dalilai da za a kafa wanda suke gwada mana cewa lalle ɗauka ɗawainiya da shiga cikin al'amarin marayu alama ce ta imanin mai imani alama ce ta imanin mai imani du mai imani zai kokarin shiga cikin al'amarin mutumin da ya san cewa maraya ne kun ga a wannan zamani mu kuma me mukan yi wasarere da hidimar marayu ba ma shiga al'amuransu wajibi ne ƴan uwa mu dinga shiga cikin al'amuransu da ainihin ɗaukar ɗawainiyarsu ta haka wajibinmu ne mu au imhali min alamati kiswati alqalbi kuma idan mutum ya ki shiga al'amuran marayu to malai yace wannan ayoyin suna gwada cewa rashin shigar ka ɗawainiyar maraya yana nuna bushewar zuciyar mai zuciya yana gwada bushewar zuciyar mutum a ce ga wani mutum maraya ne mabukaci ka ganshi a halin bukata, ka kasa daukan dawainiyarsa, ka kasa shiga cikin hidimarsa, ka kasa tsayawa ka tallafe shi, yace wannan yana nuna alamun bushewar zuciyar mutum. Su da haka ƴan uwa, lalle mu shiga cikin dawainiyar marayu don mu samu mai falaloli da darajoji da ainihin matsayi wanda Qur'ani ya gwada mana. Allah ta'ala yana malamai suka ce me yasa ake shiga dawainiyar maraya, me mahimmancin da zaka shiga dawainiyarsa kafin mu je gaba ta biyu. Suka ce abin da yasa ake shiga dawainiyar maraya, abu na farko shine tausasa zukatansu. Tausasa zukatansu, duk inda ake bada kyauta, ake alheri, ake kaza a yara kanana, kana sa zukatansu suna yin laushi, ba sa bushewa. Lokacin da yaro ya taso a anguwa, sai ga duk anguwa ba wanda ya shiga ya taba daukan dawainiyarsa. Ranan da wani abu ya taso gurinsa, ba wanda zai kula. Ranan da Allah ya bashi dama, ba zai ji tausayin mutane ba. Da haka ana tausasa zukatan yara, ba don komai ba, don a samu mai su shiga ka. Sannan na biyu suka ce ana shiga al'amuran marayu ne domin koyi da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan lokacin azumi yayi, yakan dafa abinci ya ta ciyar da mutane, yakan kuma mai yawaita kyautarsa, tana yawaita musamman a lokacin azumi. Don haka ake so mutum irin wannan lokaci da ya kokari ya shiga cikin dawainiyar yara. To wannan yake magaba ta gabiyu, fadlul kafalatul yatim, abin da zai gwada mana falalan daukan dawainiyar maraya. Ja'at sunnatun nabawiyya, lalle sunnoni na manzon Allah sun zo tuqayyid tuakkidu hadha al-ma'na, suna karfafa mana wannan ma'ana, wannan al-azima mai girma. قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي تيا ده امين شاء الله ستبتا غريش يا فدا انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا النبي يتي ني ده بي شيغا داوينير مرايا غوبي ا غيدن الجنه هكا مكي سان النبي حدا ان ياتنسا غدا بي يتي هكا مكي معلومه سي سكي تي ابين ده اكي نفي wato za ka yi murafaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna, za ka zama makwabcin manzon Allah a gidan aljanna. Wanda yake gwada maka lalle akwai mai falala da daraja wajen shiga dawainiyar maraya. In kana da dama kar ka ki shiga, kuma kamar yadda kullum muke tunasar da kanunmu, kar ka raina irin damar da Allah ya maka. Idan kwanan gero ɗaya kake da shi, makwabcinka maraya, akwai maraya a gidan, ka in kai kunu ka kai ko kofi ɗaya da gidan don ya sha. Ya isa, ya wadatar. Abinda ake bukata a guna da gunka da gunmu shine ikhlasin niyya. Tsarkake niyya ba yawan ko ƙarancin abinda ka bayar ba. Abinda ake lura da shi shine niyyarka da kai, da kuma ainihin mai kyakkyawan niyyar da kai yi a lokacin da zaka bada wannan abin shake la'akari da shi. Manzo Allah ya zata wani yaki ya tara sabbai, yace ku yi sadaka. Sayyidina Bakar ya ɗebo dukiyarsa gaba ɗaya bayar, Sayyidina Umar ya raba ya kawo rabi, wasu sabbai sun kawo kaza, wasu sun kawo kaza, sai wani kuma ya kawo kwanan dubino. Sai aka samu munafukai wanda ba su kawo komai ba, kuma suna cewa wani da ya kawo dukiyarsa ariya ne, da a ce ya iya ne, wani da ya kawo kaza, wancan da ya kawo rabin kwano mai Allah zai da dan abu kankani. Wannan shi ne dan adam kenan. Na kawo mana wannan aya don mu gane abin da yake bukata a gun mutum ikhlasi na niyyarsa. Sai Allah ya ɗauki matsayin yin martani ko alladhina yalmizuna almutawwi'ina fi sadaqati والذين لا يجدون الا جهدهم فيسكرون منهم سكر الله منهم ولهم عذاب اليم. Shi kun ga dan adam idan yana so yayi abu, Allah ta'ala ya bashi abin da yake nema, to shine tsarkake niyyarsa. Wanda ya kawo mai yawa, in yake kyawun niyya Allah zai bashi, wanda ya ka abu dan kadan iya kikkiawar niyyar Allah zai bashi dan haka lokacin da watan azumi ya shigo karkare na irin abin da Allah ya baka na arziki kai kokarin samar da ainihin gurbin da kai ma zaka samu lada a wannan gaba din da ake neman ta karka ki neman lada a wannan gaba kai kokari wajen samarwa kanka ladan da ake nema dan adam ya samu a wannan gaba don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka ana wa kabilul yatimi fil jannati hakaza wa ashara bis sababati wal wusta sai ya ishara da wannan dan ya tsashi kira sababa wal wusta da wannan mai rubato yace wa farraja bainahuma shay'an sai dan bude tsakanin su haka kadan yace kaman haka muke da ni da shi a gidan aljanna ko ku sani kowa yana neman ya zama makocin manzon Allah a gidan aljanna wani sahabin sa mai suna Rabi'a yana cikin sahabbai wanda suke wa manzon Allah boyi a gidansa manzon Allah saboda duk abin da zai yi addini ne shari'a ne daga duk gabar da yake an hada shi da jama'a dukurin da manzon Allah yake zaune akwai jama'a to Rabi'an nan sai da mana ko da daddare ko da rana yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wataran manzon Allah ya fito da daddare yana kofar daki manzon Allah sai ga manzon Allah sai ganshi yana bacci sai tashi shi da ya tashi shi sai ya ce masa sal sai ya ce ka roke ni abin da kake so shine sai Rabi'atu yace ya manzon Allah yanzu ake so na roke ka ko kuma zaka bani dama na je na yi tunani nabi yace je kai tunani yaje yayi nazari sai zo yace ya manzon Allah ina roƙonka makwabtaka da kai a gidan aljanna inni as'aluka murafaqataka fil jannati qala aw ghayra dhalika qala huwa dhaka yace ina roko in zama makwabcinka a gidan aljanna yace babu wata bukata banda wannan yace a'a wannan nake so sai manzon Allah yace masa to in kana so ka zama makwabcina a gidan aljanna fa inni ala nafsika bi kasarati sujudi ka taimaka mun a karan kanka da yawan sujada da yawan nafilfili to sai aka ce maka ga wani aiki da zaka yi manzo Allah ya ce zaka zama makwabcin sa a gidan aljanna wancan fa shi roƙa yayi manzo Allah ya ce masa zaka zama makwabcina a gidan aljanna amma ba haka kawai ba ga wa'ansu ayyuka da zaka kamata ka kiyaye su in har kana bukatan ka zauna da ni a matsayinka na makwabcina a gidan aljanna to sai ka yawaita nafilfili ku zama ahlus sunna wannan yana daga cikin gabar ma da ta gagare mu ko ba mu cika yin nafilfili sai ɗan kaɗan a cikin mu ba za a ce babu ba amma nadir mutane ɗan kaɗan ne aka samu suna da kokari wajen kiyaye nafilfili nafilfilin nan wajen za mu raba su gida uku akwai nafilfili wanda ake kiran su mai mu'akkadai akwai nafilfili sawatul asbab akwai kuma nafilfili wanda ake kiran su sunan rawatib to wa'annan nafilfili gida uku zaka samu ba kowa ne yake iya yin su ba a cikin mu ya kamata kuma a ce muna da kokari wajen yin wannan tunda wannan roƙa yace yana so ya zama makwabcin manzon Allah aka ce sai yayi wata nafila sai ya yawaita yin nafila kuma ba a ce tsofo ko yaro karami ba ai nafilar kenan mala ai bi ma'ana sujud bi ma'ana as-sala yawa ka gane saboda ka gane daga cikin abin da ya gagare mu idan aka ce nafilfili mu'akkadai kamar me kamar raka'atul fajr wannan tana da ƙarfi annabi yana sa alama ta idan baka yi ta ba akwai shafa'i da wutri wannan nafila ce mai ƙarfi ana so mutum ya kiyaye ta ina wata fahimta da haka irin wa'annan nafilfili su ake bibiya ake so dan adam ya kiyaye su ya aiwatar da su ya tsaya akan su
to wani yazo ya roki manzon Allah ya ce ina so in zama makwabcinka gidan aljanna manzon Allah ya ce masa to kai wata nafilfili to ina ga mu sai gashi a falalla ta maraya da zaka shiga dawaniya sai ya ce ana wa kafil yatim fil jannati hakaza ni da mai shiga dawainiyar maraya a gidan aljanna haka za mu tashi ana kana da makwabtaka da manzon Allah a dalilin shiga hidimar maraya wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi ina ba don fahimta a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Ibn Majah manzon Allah ya ce khairu baitin fil muslimina mafi alkhairin gida a cikin musulmai gidaje na musulmi gidan da yafi kowanne alkhairi shine baitun fihi yatimun yuhsanu ilayhi gida wanda yake akwai maraya wanda ake kyautatawa maraya din a cikin gida to kun ga mu yanzu saboda dawainiya da kuma dabi'a ta rowa ta shiga zukatan mu mutane yanzu ba kowa yake ya dauka dan wani ma ya kawo shi gidansa ballantana ma ka dauki maraya a rayuwa irin ta da sai ka samu a anguwa wani zauren gidansa du yara ne suke kwana kuma cikin gidansa nan ake zuwa a ci abinci ai koyi kowa ba kowa yana da kwanan cin abinci ko ga wannan abubuwan a hankali dabi'u na kirki dabi'u masu kyau dukan cire su a cikin mu da taimakawa mutane da shiga al'amuransu duka an dauke su to manzon Allah yake gwada mana a gidaje na musulmai gidan da yafi kowanne gida alkhairi shine gidan da yake akwai maraya kuma ana kyautatawa wannan maraya sai yace mafi sharrin gidan musulmai shine gidan da yake akwai maraya kuma ana cutar da shi akwai maraya ana cutar da shi ashe kun ga ya kamata yan uwa mu dage wajen kula da marayu marayu waɗansu al'umma ne waɗanda musulunci ya gwada cewa lalle a shiga cikin al'amuransu lalle a shiga dawainiyar su kuma kar mu wasu in sun girma kar mu dora su a layin da za su girma su zama wawaye kuma saboda an ce waye maraya aka ce wanda bai balaga ba to a lokacin da aka shiga dawainiyar yaro a matsayinsa na maraya daga cikin irin tarbiyya da ginin da zaka masa ka gina shi ta yanda yana fita daga yarinta yana zama mutum ya zama kuma zai iya daukan dawainiyar kansa ka koya masa halin da in kace zaka taimake shi a'a akwai waɗanda suke da buƙatar taimako da tallafi ba ne kan na zama mutumin da zai iya tsayawa da kafata ya kamata cikin tarbiyyar da zamu wa yara ya zama akwai irin wannan cikin wani hadisi manzo Allah yana cewa mutum ya shafi kan maraya Allah zai ko ya ciyar da miskinai wannan yana daga cikin abin da ake so a cikin hadisin yake cewa wanda ya shafi kan maraya da kyakkyawan niyya dan ya jefa tausayi a cikin zuciyar marayan ya sa masa aine mai jicewa shi ma yana da masu shiga dawainiyar yace za a bashi lada adadin yawan gashin da hannunsa ya taba za a bashi lada adadin yawan gashin da hannunsa ya taba ko gore ne daga cikin irin hidimar da ya kamata mu dinga yi wa ainihin mai yara marayu in ga yaro ka shafa kansa kuma ka yi masa addu'a tarbiyyantar da shi a wani hadisi manzo Allah yana cewa man damma yatiman min almuslimina ila ta'amihi wa sharabihi hatta yastagna wajabat lahu aljannah rawahu at-tirmidhi wani hadisi manzo Allah yana cewa duk wanda ya jawo maraya a jikinsa dan ya zo ya ci abincinsa ya sha abin shan sa har sai da wannan maraya din ya wadatu ya koshi kaga yaro sai ga gane maraya ne yana buƙatar tallafi na abinci yana buƙatar tallafi na abin sha yana buƙatar tallafi na sutura yana buƙatar tallafi na tarbiya yana buƙatar tallafi na mai na mai da shi mutum sai ka ja shi a jikinka kai masa duk waɗannan dawainiya manzo Allah ya ce wajabar lahul janna wanda mutumin aljanna ta wajaba a gare shi Allah zai bashi gidan aljanna ashe kun ga shiga dawainiyar marayu wato ba ƙaramin al'amari bane wadda shari'ar musulunci ta zo ta dora musulmai a kai wajibin mu ne ƴan uwa mu dinga lura da wannan jalibin mu dinga kula da shi duda cewa a cikin abin da aka faɗa babu wannan amma zan shigar da gaba na samu da zan shigar a farkon lokaci kamata in faɗi wannan amma yanzu zan faɗa wai me yake kawo mareci cikin mutane me yake kawo mareci cikin mutane masana da masu bincike da masu bin kokofin al'amura sun gane babban abin da yake kawo mareci a cikin mutane shine rashin aure da wuri kuga bature da masanin zamani sun jeba mu a cikin wannan abu wallahi sun jeba mu zubi da lokacin da kage shekara 30 ko 35 kai aure in ka kai 65 ko ka kai 60 a duniya danka na bari shekara 20 to sauran ƴaƴan menene su iyayenmu da suka fanci rayuwa sai suka gane cewa babban abin da zai sa uba ya amfana da ɗansa ɗa ya amfana da ubansa shine a yi musu a masa a yau uban aure da wuri ta iyayenmu shekara 17 yake aure ko namiji ya mace shekara 11 13 yanzu bature da wayo zai ce akwai menene bp menene wannan ciwon mafitsara ko in an yi yarinya aure da wuri za ta kamu da ciwon mafitsara menene to da duk abin da kuka zato kuka yadda da shi haka Allah zai tafi da ku cikin hadisin kudusi ko ana inda zanna abdi ina na yadda Allah yadda bawa ya zace ni tunda haka muka daura kanmu haka muke rayuwa iyayenmu da musan wannan ba har ba su taba kamuwa da wannan ciyar jinyar fitsarin ba ko su taba kamuwa da ita a ba ruwansu ma da ita to ga gani yarinya yar shekara 13 sai ta aihu ko ba wani likita ba komai lafiya kalam saboda ba a tusa musu wancan ilimin ya yi tasiri a ransu ba sun karkata zuwa wannan abin ba abin da suke da ilimi a kai shine Allah shine sun masabila yassara shi da yake fore hanyar fitan yaro ya fita in Allah bai ga dama ba dan ba zai fito ba duk yadda za a yi sai dai a yanka to kun ga hanya mafi girma shine kuma akwai wani fanni na ilimi a geography ana kiransa population geography ku je ku karanta suka ce idan kana so yarinya mace katta aihu kai extending period na aurenta ka tura lokacin aurenta gaba yanzu kun ga da wayo ayan tura lokacin auren ƴaƴanmu gaba ku mata sai ta yi shekara 30 idan mace ta yi shekara 30 in ta yi aure a 30 din kar ka ba ta maganin komi kar ta sha komi sai ta yi sa ta aihu sau biyar don me yasa saboda a ilimi na kimiyya na biology sun ce in mace ta kai shekara 40 akwai damar ta daina al'ada suna kiran abu menopause stage idan mace ta kai menopause stage to za ta daina al'ada in mace ta daina al'ada ko ba za ta aihu ba to yanzu kun ga wannan da yana magana mana me delay marriage shine sababi na samun maraitaka a cikin mutane kuma to ya za mu magance wannan wajibin mu ne ƴan uwa mu yi tunanin hanyoyin da za mu magance irin waɗannan abubuwa ɗin yanzu abin takaici wanda za ka in ka zauna kai tsam da ranka in ka shiga cikin matasa sai ka ga mutum ya kai shekara 30 har yanzu ba zai iya amfana da kansa ba ballantana ma ya amfani babansa kun ga iyayen kuma mun kasa jefa tunani da ƙarfi a zukatan yaranmu masu shekara 30 a nan wanda ake ɗinka musu riga babansu su suka fi yawa babanka yake ɗinka maka riga bayan ka wuce lokacin kaga akwai ci baya Allah ka ratar da mu dan haka lallai kula da maraya musamman a cikin watan Ramadan shine za mu kula da wannan gaba ɗaya ce inayatul islam bil yatim fi shahr ramadan yadda musulunci yake kula da ainihin marayu musamman a cikin watan Ramadan yace lalle kyautatawa zuwa ga marayu abun nema ne musamman a kowane lokaci amma a cikin watan Ramadan shine lokacin da yafi kowane lokaci aka fi bukatuwa kuma yafi girmama ladan mai lada mai neman lada zuwa wajen mai da yawaita ladan mai neman lada shine mutum ya shiga dawainiyar maraya a cikin watan Ramadan domin kyawawan ayyuka a cikin watan Ramadan hadisan manzon Allah sun gada mana ana ninninka su ne ana ninninka su daka a cikin watan Ramadan shi yasa aka fi kwadaitar da mutane da su shiga cikin dawainiyar marayu saboda kwadayin ladan da za su samu wanda ake ninninka ladan mutum a cikin wannan wata kuma ake yalwata mutane kuma akan sa zukatan mutane su tausasa ta hanyar kyautatawa din domin kyautatawa takan ainihin mai jawo zukatan mutane su yi taushi sukan sa jin kai a cikin zukatan mutane sukan yalwata kirjin mutane dan haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas yake faɗa mana cikin hadisin sa yace kana ajwadun nas kana fi ramadan ko manzon Allah ya kasance yafi kowa kyauta kuma yafi yin kyautan nan a lokacin watan Ramadan kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa na fatan fahimta to menene matsayin shiga dawainiyar yaro a cikin watan Ramadan wannan irin fuska wacce irin dawainiyoyi za mu yi wa yara musamman a cikin watan Ramadan tunda an nuna mana matsayin shiga hidimar su a wannan wata na Ramadan to wadanne irin dawainiyoyi ya kamata mu yi wa marayu a cikin wannan shine za mu duba na farko it'amu wa iftaru ana so mutum ya ci da maraya abinci ya kuma bude masa baki idan ya kai matsayin wanda zai azumi in lokacin bude baki yayi a bashi abin da zai ji bude baki idan yara ne kanana a dinga ba su abinci ana ci da su ana musu stira abu na gaba shine kiswatu ana so ka dinga stira a yara musamman marayu wa idkalu sururi alaihim da jefa farin ciki a cikin zukatan su wayannan yana daga cikin abubuwan da ake so mu yawaita yin a cikin watan Ramadan idan ka san gida da marayu ka je ka yi musu ayyuka ka je ka taimake su ka dinka sutura ka kai ka dauki abinci ka kai ka dauki magani ka kai ka dauki duk abin da ya kamata ka kai nan ma abu na uku qazatu hajat da biyan bukatun su sai mu dinga kula wadannan irin bukatu suke da shi wayannan irin bukatu wayannan marayun suke da shi sai mu dinga zuwa muna biya musu irin wayannan bukatun muna daukan dawaine su abu na gaba da koya musu ilimi ilimin nan kashi biyu ilimin addini da ilimin tarbiyya da ilimi na sana'a wajibi ne mu shiga dawainiyar yara musamman marayu ba ma yara kawai ba har manya har yara waɗanda suke da iyayen ma lokaci yayi da al'ummar mu za ta tashi wajen kula da irin wayannan matasan yara kanana da waɗanda suka dago da waɗanda suka dago da waɗanda suka kai matsayin balaga a dinga shiga hidimar su da kuma buɗa musu tunani da sa musu ilimi da sa musu tunanin da za su iya yin waɗansu al'amura da za su tsaye da kafarsu addinin musulunci bai koyar da zaman banza bai koyar da miƙa hannu a baka a'a addinin musulunci abin da yake koyarwa ya za a yi ka tsaye da kafarka don mu gane haka annabi ya yi wa sahabbansa tarbiya ya tarbiyantar da su ta yadda lokacin da suka yi hijira daga makka zuwa madina wasu cikin sahabbai sun samu abokai masu arziki don buga misali shine wa Abdurrahman dan Auf ko Abdurrahman dan Auf ya wuce shekara 18 ba aka yi hijira daga makka zuwa madina kuga yana tsakiyar samartakas da aka je aka hada shi da wanda za su zauna gida da haka ya kai shi ya ce masa yana da mata yana da gona yana da kaza kaza duk yace ka zabi duk abin da kake so zan baka yace a'a ka koya mini kasuwa kuma yaje koya masa kasuwa to haka muke so ɗan uwa ba in ka shiga hidimar maraya to ka koyar da shi yadda idan ya kai matakin da ya san zai iya tsayuwa da kafar sa ko ka ka gudunmawa yace aje a taimaki wani ba ni ba ni ka yanzu na wadatu wadatu da zan iya tsayawa da kafata mu je mu koyar da yara irin wannan ilimi din ilimi da aiki ya kamata mu koya musu al'ummar mu ta kai matakin da ya kai a dinga yi me ko mu koya wa yaran kas da su raina sana'a kowace irin sana'a ce Allah ya baka ka yadda da ita sai Allah ya sa maka albarka a ciki kuma ka samu wadata a ciki saboda annabi ya ce warda bima qasama Allahu laka takun agnan nas aw kama qala alayhi salatu wassalam da ku ga yana daga cikin irin abin da zamu shigo dawainiyar yara da azumi shine ci da su abinci yi musu tufafi jefa ainihin mai farin ciki cikin zukatansu biyan irin bukatun da suke da shi sannan karantar da su da tarbiyyarsu da kuma renan rayukansu ina daga cikin abin da za mu kula da shi mu reni rayukansu wani in an ce renan rai zai ce to ta ya za a reni ran mutum hanyoyin da ake bi a reni ran mutum shine ka tabbatar bai lalace ba ya san illar kuma amfani da waɗansu abubuwan da musulunci ya haramta kamar mu a wannan zamani wajibi ne duk wanda zai shiga karantar da mutane musamman in matasa ne ya shiga ɗawainiyarsu ta hanyar karantar da su su san illar shaye-shaye da mugunyar aiki da abin da yake na ƙwaya da abin da duk za ka sha ya gusar maka da hankali idan ba a koya wa yara wannan ba to ba a kula da rayuwarsu ba ba kula da rayukansu ba ina daga cikin abin da za a shiga ɗawainiyar yaro musamman a cikin watan nan na Ramadan mu tabbatar cewa mun kwato wasu daga cikin yaran da suka lalatar da rayuwarsu a hanyoyi na barna a hanyoyi na tsiya a hanyoyi na shaye-shaye ya kamata a ce za mu iya ainihin tarbiyyantar rayukansu ta wannan hanyoyi ɗin wajtima'iyya da kuma ainihin society gabaɗayanta ya za a yi ka shigo al'amuran society al'ummar da kake cikinsu ta wace hanya za ka ba da gudunmawa ta wace hanya za ka taimake su su tsayu bisa abin da Allah ta'ala yake so sannan ya za ka taimaka wannan yaro maraya ya zo ya zama mai amfani a cikin ainihin al'ummarsa saboda kai kana da masaniyan cewa annabi ya ce mafi alkhairin mutane shine wanda yake amfanar da mutane to idan kuka rayu kuka reni yara suka rayu ba su iya amfanar da kowa ba to menene ribar ku in ka haifi yara suka girma ba za su iya amfanar da kansu ba ba za su iya amfanar da waninsu ba to menene amfanin aihuwar annabi ya gaya mana amfanin aihuwa ko shine bayan baka nan sai maka amfani haka duk annabawan Allah annabi Zakariya lokacin da yake neman aihuwa ya faɗi abin da yasa yake so ya aihu yace wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqiran fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya to kuga shi ya kamata irin wa'annan al'amura mu zama muna da ainihin faɗi da cewa akan rayuwar yara musamman marayu ta hanyar kula da su asalin me irin waɗannan abubuwa yace kullu zalika min a'zami abwabu sadaqatil jariya yace wannan fa duk yana daga cikin manya-manyan kofofi na sadaka mai gudana idan ka samar da hanyar cin abinci mutane suna cin abinci kaga sadaka ta jariya idan ka samar da hanyar da yaro zai dinga samun tufafi yana dinkawa shi ma ya dinka masa har kai matsayin da zai kaga sadaka ta jariya in ka samar da hanyar da zaka koya mutane su iya biyan bukatunsu su biya bukatun waɗansu in ka koya mutum ilimi iga koya masa duk waɗannan hanyoyi to ka samar da hanya mafi girma wajen tabbatar da ladanka sadaka kuma ko kofofi ne cikin kofofin sadaka mai gudana to karkashin nan zamu duba aqwalul ulama fi fadli kafalati yatim zantukan malamai da suka fada dangane da nuna mana maganganu wanda suke na falalar shiga dawainiyar yaro na fatan bayinta daga cikin malamai al-imam ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi alayhi yana cewa qurbul abdi min Allah ala qadri rahmatihi bi khalqihi qurbul abdi min Allah kusatuwa da bawa yake zuwa ga Allah yana nan gurgurdan jin kansa da halittun Allah gurgurdan yanda kaji kan halittun Allah gurgurdan yadda kusacin ka zai kasance da Ubangiji ta'ala sannan yace wa arhamuhum bil yatim da kuma wanda yafi jin tausayin malaya aqrabuhum ila Allah shi yafi kowa kusaci zuwa ga Allah kun ga wannan magana ce ta Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya wanda duk yake so ya zama yana kusa da Allah to ya dinga tausasawa halittun Allah cikin halittun Allah sai malan ya zabe yace wanda zai fi kai ga kusa da Ubangiji shine wa maraya ka shiga dawainiyarsa zai sa ka je kusa da Ubangiji dab da dab da ku ga shi ya kamata mu dinga ainihin kula da wannan janibi kar mu yi wasarare da shi kuma kamar yadda na faɗa mana a farkon lokaci kar ka rena abin da Allah ya hore maka cikin abin da kake da shi a ci kake yin wanda kake duk abin da zaka yi kun ga Allah ya yabi mutane wanda suke yin alheri a cikin abin da suke da shi Allah ya ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannatin ardha ka ardhis samawati wal ard sai ce uiddal lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad darai wal kadhimin al ghayza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin kafi sai Allah ya ce wa'annan mutane su ne wa'anda za su yi gaggawa zuwa ga samun aljanna da fadinta ya kai fadin sama da ƙasa wanda aka tanada ga masu kiyaye dokokin Allah sai aka gaya mana su waye sai aka ce alladhina yunfiquna fis sarai wad darai kun gani ko taka karkare ni abin da kake da shi karkare ni kuma halin da ka samu kanka a ciki Allah ya ce wanda suke cerewa fisar ra'i a lokacin da suke cikin ainihin yalwa suke cikin dama wadarra da lokacin da suke da kunci ko suke cikin jinya ko suke cikin cuta ko abin da ya kama da haka amma wannan bai hana su su fitar da ɗan wani abu su ciyar ba to kuga wanda yake so ya samu kusaci zuwa ga Ubangiji a irin wannan lokaci na Ramadan duk dan karancin abin da Allah ya baka to kai kokarin yi amfani da shi wajen taimakawa wani kaima domin Ibn al-Qayyim ya ce maka kusatuwarka ga Allah yana cikin irin gudunmuwar da ka bi wa halittun Allah sannan ka zama wafi kusaci da Ubangiji kuma shine sai ka zama kana jin kan marayu kana tausaya musu ku ga wannan magana ta sita da kyau ko al-imam al-ghazali rahimahullah yake cewa man kassa qalbuhu fayaksir min masir ra's al-yatim yace duk wanda zuciyarsa ta bushe to ya yawaita shafa kan maraya idan zuciyarka ta bushe kana ganin kana aikata miyagun ayyuka kana kaza kaza in kana so zuciyarka ta yi tausi ka dawo ka zo mai ainihin mai ka yawaita tafa kan maraya kana shafa kansa fa inna fihi linun lil qalbi domin cikin shafa kan maraya akwai tausasawa zuciya wa rahmatun lin nafsi akwai kuma jin kai gare ko jin kai ga ranka wani maganganu ne malamai amma suna gwada maka kar ka yi fatali da yaro maraya idan zuciyarka ta bushe kana ga baka samu abun da ya kamata to ka dinga shafa kan rayuwa manzo Allah ya ce in ka shafa adadin gashin da hannunka ya taba shine adadin ladan da za a baka sannan kuma yana tausasa zukata hadisi ne Imam al-Ghazali yake fassara yana tausasa zukatan bayin Allah taba kan maraya laka shi sa shi al-Ghazali yace wanda zuciyarsa ta bushe yana neman zuciyarsa ta zama mai laushi mai taushi to ya dinga shafa kan maraya wannan zai sa ya samu ainihin mai sanyi da jinkai al-Imam Hasan al-Basri Allah ya ji kanshi da harama wannan kun san shi tabi'i ne yana cikin manyan tabi'ai kuma Hasan al-Basri ana masa kirari cewa mai yaya mutane za su bata idan Hasan al-Basri yana cikin su don me yasa ake masa wannan kirari saboda asalin tarbiyar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da ita tarbiyar gidan annabi yake da ita matar manzon Allah Ummu Salma ita ta tarbiyance shi shi dan ba dan baiwa ne baiwar kuma ta Ummu Salma ne idan ta je tafi aikatau dinta sai ta bar shi a gun Ummu Salma wadalan ta tafi ta bar shi a gun Ummu Salma sai yana ta kuka Ummu Salma ta rasa ya za ta yi da shi sai ta dauki mamanta kawai sai ta sa masa a baki sai ta ji yaro ya yi shiru Allah zai gwada irin nasa ikon ku abu ya bata mamaki to me yasa ran nan ya shiru da ta zare nono sai ta ga ruwan nono yana zubowa a nononta babban tabi'i ne to shi Hasan al-Basri yana cewa inna ma yu'rafu sidqul iman bishafaqati 'ala al-yatim wa ad-da'if yake kawai ana sanin gaskiyar imanin mai imani ne ta hanyar jin tausayin maraya da mai rauni idan kana da ɗabi'a ta tausayawa maraya kana da ɗabi'a ta tausayawa mutum mai rauni to wannan alama ce ta gaskiyar imaninka Ijasar al-Basri daga yan uwa wallahi kar mu sakaci lokaci ne da ya kamata mu yi amfani da wannan dama da Allah zai ba mu ba mu je ba amma muna ta roƙon Allah ya kai rayuwar mu lokacin shine watan Ramadan lokaci ne na falala na daraja in lokacin ya shigo kar ka yi sakaci gashi an gwada maka cewa yana daga cikin alamar ingancin imaninka a ganka kana tausayawa masu bukatu marayu suna daga cikin masu bukatu mutane masu rauni suna daga cikin masu bukatu ta ka karka yadda ka yi sakaci baka ainihin mai kayi abin da ya kamata ba wannan magana Hasan al-Basri kenan qala shaykhul islam ibnu taymiya rahimahullah kafalatul yatimi min afdalil a'mal lima fihi min hifzil nafsi wa iqamatil mustami' wa tahqiqu maqasidish shari'a kaji abin da shaykhul islam ya faɗa yace kafalatul yatimi shiga ɗawainiya da ɗaukan ɗawainiya da yin hidima a maraya yace yana daga cikin mafificin ayyuka yana daga cikin mafifita ayyuka da mutum zai yi daga in kana so kai aiki ya zama na aikinka kai mafificin aiki musamman a irin watan Ramadan to ka shiga cikin ɗawainiyar maraya sai malam yace lima fihi saboda abin da ke cikin kula da maraya da ɗaukan ɗawainiyar maraya na me min hidzin nafsi wajen kiyaye rayuwa idan ka shiga ɗawainiyar yara kamar kana tarbiyyantar rayuwarsu ne ba za su mutu ba ba abin da zai kashe su ba abin da za su rayu har su girma su zama su ma mutane sannan da kuma tsaye da al'umma al-mujtami' al'umma gaba ɗaya society community idan ka shiga ɗawainiyar yara marayu to kamar kana tsaye da al'umma ne guda kana tsaye da ita daga shi ya kamata mu ci kuma bayan nan yace kana tabbatar da manufar shari'a maqasidish shari'a kana tabbatar da manufa ta shari'a daga shi kuwa ya kamata mu gane marayu suna da matsayi suna da daraja a cikin mu sannan gabar mu ta kusan ƙarshe shine samaratu kafalatul yatim. Menene riba da zan samu? Menene ribar da zaka samu? Menene ribar da zamu samu idan mun shiga ɗawainiyar maraya? Shine ne talkisin waɗansu ƴan abubuwa wanda idan duk wanda ya shiga ɗawainiyar maraya to ana tsammani lalle in ya kyautata niyyarsa zai samu riba kamar waɗannan abubuwa ɗin. Min samaratul ihsani ila al-yatim, yana daga cikin riba da zamu ci da zamu samu idan mun shiga ɗawainiyar maraya shine na farko murafaqatun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fil janna. Da mu makwabtaka da annabi a gidan aljanna kamar yadda muka karanta hadisin baya ko munda Allah ya ce ana waqabil yatimi fil jannati hakaza. So wanda ya shiga ɗawainiyar maraya lalle akwai tabbacin zai samu zama makwabci na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Riba ta biyu linul qalbi, mutum zai samu toshin zuciya kamar da hadisin can da magana Imam Ghazali suka yi ishara a kai cewa idan mutum yana shafan kan maraya yana sa shi ya ji sauki a cikin zuciyarsa, zuciyarsa za ta yi sanyi, za ta yi laushi, zai samu abin da yake bukata. Sannan bayan nan wazawalil kaswati, kuma wannan zai kauda bushewar zuciya. Kun ga wannan cin riba ne, zai kauda bushewar zuciyarsa kuma zai tabbatar masa da me ainihin taushin zuciya. Domin lokacin da kake ɗaukan ɗawainiyar wanda ka ganshi mai bukata, wannan zai sa maka ji tausayi, tausayi kuma yana zama mai dalilin da zuciyarka za ta yi sanyi, za ta yi taushi, za ta yi laushi. To wannan yana daga cikin ribar da ɗan adam zai ci. Riba ta uku ya ce nuzulur rahmati wal baraka fil mal, wanda yake ɗaukan ɗawainiyar marayu Allah zai saukar da albarka da rahama a dukiyar mutum. Duk wanda yake yin wannan shi za ku ga sabai da duk mutanen kwarai sukan yi mai sukan ɗauki lokaci wajen fitar da dukiyoyinsu da duk abin da Allah ya hore musu wajen ba da sadaka. Masu hikima suna cewa ainihin sadaka ba ta taɓa ƙarar da dukiya ba, sai dai ta yi mai, sai dai ta yi wata dukiya ta sanya albarka a dukiya, amma ba ta kusar da dukiya, ba ta lalatar da dukiya. Amma abin da ke lalatar da dukiya ɗaya daga ciki akwai rowa. Rowa tana daga cikin abin da yake lalata dukiya, kuma yana sa mai marowaci ya rayu cikin kunci. Kuma in mutum ya yi rowa ba kowa ya yi ba a kansa yawa. Allah ya ce wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara. Daga in mutum ya rowa a kansa to daga cikin ainihin riba da dan adam zai ci idan ya shiga ɗawainiyar maraya shine Allah zai saukar da rahama da albarka a dukiyarsa. Yace takabulul mustami' wa istiqrarihi, kuma abu na hudu shine yana tabbatar da wanzuwar al'umma da tabbatuwarta. Duk society da take shiga ɗawainiyar masu bukata Allah ta'ala yana shiga ɗawainiyar su. In Allah ya shiga ɗawainiyar su wannan kuma za su tabbata. Hadisan manzon Allah sun gwada mana haka ko? Manzon Allah yana cewa wallahu fi abdul abd ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah yana shiga hidimar bawa, matukar bawa yana shiga hidimar bawa dan uwansa. To lokacin da muka shiga hidimar ɗawainiyar marayu na nan anguwar, na can anguwar, na wa'ancan gari, na wa'ancan gari, duk an shiga ɗawainiyar su, an ɗauki karatunsu, an ɗauki abincinsu, an ɗauki suturarsu, an ɗauki iliminsu, an aurar da su, an musu kayan ɗaki, an musu kaza, an musu kaza. Allah ta'ala sai ya ji kan al'umma a dalilin haka, sai Allah ya kawo sauki. Ku duba halin da ƙasar mu take ciki na irin rashin aminci da rashin tsaro da rashin kwanciyar hankali da muke ciki, inda masu dukiya suna zama da malamai waɗanda za su koya musu yadda ake ainihin tsara taimako da tallafi a musulunci da yadda za a isar da shi zuwa ga mai bukata da irin yadda za a bada shi da ware waɗanda suke masu bukata da Allah ya gusar da mu a wannan masifin da muke ciki iya wannan wallahi ba ku san masu dukiya ne su kawai sun dauka in ka tara dukiya kai kake da iko kanta haka ne amma yadda za ka kashe ta baka sani ba malamai wanda suka san Allah su suka san yadda za ka kashe kuɗi a amfane ka wallahi su da su gana maka cewa ka kashe babi kaza ka kashe babi kaza ka bude kofa kaza ka rufe kofa kaza kai kaza a gu kaza sai ga abun ya amfani mutane shi sa mutanen da suka gabata za ku gani duk wani wanda yake da wani abu baya abota sai da malami kuma ku je ku duba a rayuwa waɗanda suka yi mu'amala da malamai ku je ku bibiya ƴaƴansu sun lalace ƴaƴansu ba su lalace ba saboda bukata da malami zai gaya wa malami mai wannan abun zai ce ka yi wa ƴaƴanka kaza ka yi wa ƴaƴanka kaza kuma zai ce ka dinga biyo malamai kuɗi suna wa yaranka addu'a a baka ga mu yanzu ba wadatan mu sun dauka kawai dabarar kansu za ta fitar da su suna sai ka tara dukiya yaron ya tashi kashe ta ya je ya yi iskanci da kuɗin kuma a ɗine maka zunubi bayan ka tara da zunubi kuma ka mutu zunubi na banka ya kamata mu gyara wannan na fatan fahimta daga ƴan uwa lalle mu kiyaye mu zama muna cikin al'umma da za ta taimaka wajen kula da marayu sannan riba ta ƙarshe da zan faɗa shine ridallahi ta'ala wal fawz bil janna duk wanda yake shiga ɗawainiyar marayu to zai samu yardar Allah yana samun yardar Allah bayan yana samun yardar Allah kuma yana samun rabauta da gidan aljanna to menene abin da dan adam yake nema a lahira ka samu gidan aljanna bayan ka samu gidan aljanna ka samu yardar Allah dama abubuwa nawa ne a gidan aljanna abubuwa uku ne na farko ka shiga aljanna na biyu Allah ya yarda da kai na uku kuma na ƙarshe shine ka zama cikin mutanen da za su ga Ubangiji babu abin da ya fi wannan daɗi to an ce Allah zai yarda da kai idan kana shiga ɗawainiyar marayu shi ya kamata ƴan uwa lalle mu tsaya cikin waɗannan al'amura mu tsaya mu shiga ɗawainiyar yara mu kyautata tsakaninmu don haka mu nemi kusaci zuwa ga Allah a cikin wannan wata mai girma ta hanyar ɗaukan ɗawainiyar marayu ta hanyar shigar da tausayi da farin ciki cikin zukatansu sannan mu zama mun amintar da su a cikin rayuwarsu su ne nema da su ake neman dalilai na neman yardar Allah ina fatan fahimta ina roƙon Allah ta'ala ya datar da mu saboda ba ni ɗaya ba ne akwai malamai da na gansu sun zo nan na fatan a ba su dama su ɗan jefa kalma ɗaya ko biyu don a samu ƙarin haske da kuma malam da zai mana ainihin taliki shi ma kaga akwai waɗansu maganganun da wataƙila ni na tsallake ban iya haƙaito su ba malam zai haƙaito su ya gwada mana su sannan da bibiyan abin da na faɗa don a sake fitar da waɗansu maganganu a fili muna roƙon Allah ta'ala ya ainihin mana muwafaƙa cikin abin da muka yi ya datar da mu ya ba mu ladan abin da muka aikata subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. علم بتو.